أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، يرحمهم في الأرض يرحمكم في السماء. أنصتوا رحمكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barka mu da saduwa a wannan rana mai albarka a cikin rana ta farko a cikin wannan watan albarka na Ramadan, domin ɗaya ga wata Ramadan shekara ta 442 bayan shigar annabi alaihi salatu wassalam. Wasu zolili da 13 ga watan Afrilu shekara ta 2021 miladiya. Kuma wannan shi ne zaman mu na uku a cikin tafsirin Al-Qur'ani wanda ake gabatarwa a bana. Kuma jiya mun tsaya ne a cikin wannan sura mai albarka, wato suratul Ali Imran a aya ta 15. Yanzu kuma insha Allah za mu dora alaram. Don haka muna tawassuli, muna kama kafa zuwa gare ka da albarkar wannan imanin da muka yi da kai. Faghfirlana na dhunubana, ka gafarta mana dhunubanmu. Waqina azaban nar, kuma ka tsiratar da mu daga azaban nar ta wuta. Waɗannan su ne bayi na gari yayin da suke ganawa da Ubangijinsu. Shi imani yana daga cikin abubuwa kyawawa da ana da bawa yake iya yin tawassuli da su, wato ya kama kafa da su zuwa ga Ubangijinsa don neman yardar Ubangijinsa ko don neman wani abu na duniya ko na lahira. Domin a wasu wuraren bayan wannan akwai inda Allah Ubangijinsa yake ba da labari game da wasu bayansa, yake cewa rabbana innana amanna ko kuma ke rabbana inna amana din a gaba da wannan kuma cikin surfin ma'ida. Sannan bayan wannan wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji wani bawan Allah yana addu'a, yana cewa اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. يا نبي صلى الله عليه وسلم في حقيقة وأنا مسلم يا كراء الله سنن أن كراء الله الله أنا أنت سنن إذا أروك الله بشيء الله أنا بايره وباسم الله العظيم جدا saboda haka shi ma a cikin wannan addu'ar kaga wannan bawan Allah yayi tawassuli ne da imanin da yake da Allah yace Allahumma inni as'aluka ya Allah ina roƙonka bi anni ashhadu annaka sallallahu domin cewa ni na shaida ina roƙonka na tawassuli saboda na shaida cewa kai kai ne Allah wanda babu wani abu boka da gaskiya sai kai baka haifa ba kuma ba haifar ka akai ba kuma babu wani kimi a gare ka saboda haka shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan ba shi kenan mutum zai yi tawassuli da imani da yi da ubangiji sai Allah ya biya masa bukatun sa a cikin nan su ma wa'annan bayi da ubangiji ke ba da labari game da su ni tawassulin ne da imanin nan to ubangiji sai ya ƙara faɗar kaɗan daga cikin halayen ne bayan sa ko ne yake cewa as-sabiri was-sadiqin su ne waɗanda suke masu haƙuri ko kuma a wata fasara akan ce kamar akwai wani fi'ili boyayye a wajen cewa kamar ubangiji ya ce abdahu as-sabirin wato ina yabawa as-sabirina wato masu haƙuri shi haƙuri nau'i uku ne ubangiji yana yaba masu haƙuri to haƙiƙa haƙuri martaba uku ne akwai haƙuri bisa bala'i da ya samu bawa a matsayin sa na mumin sannan kuma akwai haƙuri a kan bin Allah shi ne daraja ta biyu haƙuri mai daraja ta uku kuma shi ne haƙurin kiyaye wa saban Allah don haka haƙuri nau'i uku ne to shi haƙuri na farko wato haƙuri bisa bala'i in Allah ya ɗora wa mutum bala'i talauci ko bala'i na jinya ko bala'i ne na wani abu na bakin ciki na damuwa idan mutum ya haƙuri domin Allah to Allah madaukakin sarki ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah zai ɗauka darajarsa har zuwa darajoji ɗari a kowace daraja tsakanin ta da ɗayar akwai tafiyar da ta nisan da ya kai tsakanin sama da ƙasa to har sau ɗari Allah zai ɗaga martabar bawa to shi kuma haƙuri wajen bin Allah to shi ma dai yana da wahala amma yana da wahala fiye da wancan na farkon to shi kuma idan mutum ya haƙuri wajen bin Allah komai sanyi komai zafi ko damina ko rani mutum a kowanne yanayi ya zama zai kiyaye yana bin ubangijinsa to shi kuma wannan mutum ya haƙuri a kan wannan Allah zai ɗaga darajarsa har daraja 600 tsakanin kowace daraja ya kai kamar tsakanin sama da ƙasa to shi kuma haƙuri haƙurin gujewa saban Allah ko a gaban mutane ko ba a gaban mutane ba da shi kuma wannan mutum ya haƙuri ya kiyaye to Allah zai daga darajarsa har sau 900 wato kenan a nan wannan yana nuna mana cewa waɗanda suke haƙuri suka kiyaye dirrinfi duk a kowane irin yanayi ba sa saɓa wa Allah to waɗannan darajarsu ta fi waɗanda suke haƙuri saboda wani bala'i da Allah ya dora mu wannan akwai misalai irin shi sau da dama misali a tsakosu bayan Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarinsu a cikin hadisin Bukhari da Muslim cewa wato sun je wata tafiya ne suna dawowa daga wannan tafiyar sai ruwa ya tsare su sun shiga wani kogon dutse sai wani dutse ya murgino ya rufe bakin kogon dutse sun yi sabatattun kasa to sai wani daga cikin sai ce kunga babu abin da zai tseratar da mu daga wannan bala'i da muke ciki sai dai in mu yi kamun kafa zuwa ga ubangiji wato mu yi tawassuli da wasu kyawawan ayyuka da muka tabbatar mun yi su ne dan Allah na farkon su sai tawassuli da haƙuri bisa bin Allah domin bin iyaye bin Allah ne sai ce ya ubangiji hakika na kasance ni ina da wasu iyaye guda biyu ina da mahaifa na guda biyu sun tsufa kuma ba na yarda in ciyar da iyalai na har sai na ciyar da iyayen nan wata rana na fita in nemo abin da za a ci ban samu ba har dare yayi sai da daddare na dawo na katsononan wata akuyatawa na kawo dan iyaye na su sha abin da suka rage sannan kai iyali na zo tsar iyaye na su ni bacci ni kuma saboda ina jin tsoron kada in tashi su daga bacci ya zama na bata musu rai sai na tsaya ina jiran su farka har sai da gari ya wayi ga ƴaƴana ina kallo suna ta kuka suna burgima saboda yunwa amma ban ci yadda su ban shayar da su ba har sai da iyayen nan na su ta farka da safe suka ga na tsaye a kofar ɗaki suka tambaya menene na gaya musu sannan suka sha suka koshi sannan na kai wa iyalaina sauran ya ubangiji in dai wannan abin da nayi nayi shi ne domin ka to ya Allah ka yaye mana halin da muke ciki nan take sai ga ta ga dutsen ya gungura ya dan bada haka amma duk da haka dai batsawa da yi bai kai da za su ba na biyu shi kuma sai ya tawassuli da wani aiki da yayi wanda yake shi ma wato ya kiyaye wa sabon Allah ya saba wa Allah wato darajar aikin da yayi kamar sabuwar ta babban saboda wancan na farkon haƙuri ne wajen bin Allah wannan na biyu shi kuma haƙuri ne wajen kiyaye wa dokar Allah yace ya ubangiji wata rana na dauki yan kwada ku sun san mu aiki a gona ta duk na sallame su na ba su haƙƙi sai wani guda daya shi mai tsaya ya karɓi haƙƙin su na sayi ne kuma bayan ya tafi wannan kuɗin kwada wan nasa sai na sayi sai na saya masa wato a dabba da shi ina da ko akuya ya saya masa ne ko kaji ne ko menene ya saya masa ne yace na ci gaba da kiwon wannan akuya ana nan akuya nan ta hayayyafa har ta kai ga na sai saniya daga saniya aka koma raƙuma har da bayi da dukiya dai mai yawa sai bayan wasu shekaru masu yawa kawai sai ga wannan mutumin nan ya dawo ya zo ya same ni ya ce ba mu Allah ka shaida ni na ce a ban shaida ka ba ya ce ni ne wanda suka yi maka kodago na tafi ban karɓi sallama ta ba saboda haka kawo min kuɗin sallama ta na aiki da zai maka ya ce shikenan sai na kama hannun mutumin nan muka je wani gu wani kwari su keke da dabbobi da kuma bayi na ce masa kaga duk dabbobin nan da kake gani a gunnan na daga raƙumi da tumakai da shanu da duk bayin nan da kake gani ya ce eh na ce to duk naka ne ya ce haba ba mu Allah ya na zo karɓan haƙƙina kuma za ka mun shakiyanci ya ce ba shakiyanci ba ne ba zolayar ka take ya ce wallahi duk naka ne ka ji ka ji yadda aka yi har duke ta zama haka mutumin nan ya ce nan ta ki sai mutumin nan ya kaɗe duk dabbobin nan da bayin nan gaba ɗaya ta bar su bai bar mun komai ba ni kuma ban damu ba ya ubangiji in dai wannan aikin da nayi nayi shi ne domin ka to ya ubangiji ka yaye mana halin da kake shi ma nan take sai aka ga dutsen ya ƙara gungurawa to duk da haka dai ga haske suna gani yana shigowa amma bai kai yadda za su iya matsawa su fita ba shikenan shi kuma na uku sai yake cewa ya ubangiji hakika ne kuma ina da wata ƴar baffana wata tana daga cikin mafiya soyuwar mutane a gare ni wato yana tsananin santa yace yana nan wata rana yana neman ya zai ta bashi kanta wata rana sai wato ta da tsananin talauci a wata shekara sai ta zo neman taimako wajen shi yace shi kuma sai yace to ga kuɗi zai taimaka mata amma sai dai in za ka yarda da shi sai ce to ba yadda za ta yi tunda tana cikin tsananin buƙatar taimakon to har ta yadda ya kai ga har sun zo kamar za su aikata abu da za su aikata ya ce sai ta kalle ta ce haba ba wa Allah ka ji tsoron Allah kada ka aikata abu ba da haƙƙinsa ba baka biya sadaki na ba kada ka keta mu hannu ya ce to jin wannan ya ce sai gaba ɗaya jikin sai kama rawa ya ce sai na tashi ka sa tufafi na nake kije ki na bar miki abin da na baki din kije ki duka na bar miki komai da komai ya ce to ya ubangiji in dai wannan abin da nayi ne dan tsoron ka ya Allah ka yaye mana halin da nake nan take kawai sai aka ga dukin ya gungura gaba daya shikenan suka fito daga cikin wannan gobe to kaga wannan yana nuna mana wato girman wato ladan da mutum zai samu in yi tsoron Allah haka nan akwai hadisi wanda Imam Bukhari ya fitar da shi a cikin sahihu nasa hadisi na 5,649 ta hanyar Abu Sa'id al-Khudri Allah ya jaddace shi ne manzon Allah tsira da amincin Allah su fita a gare shi ko shi ta ya ce a hakika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa a san musulman salatu hakuri nau'i uku ne إذا صبر على المصيبة هقولي بتاع مصيبة وصبر على الطاعة لكما هقولي بتاع من الله وصبر على المعصية لكما هقولي كياي وصابة الله ومن صبر على المعصية وديه أو مدن ومن صبر على المصيبة وديه هقولي بتاع مصيبة لعلى يدورها مثلا حتى يردها بحسن أداء العصي عصي ديوي دون المصيبة تهنير وتكتشاون kikkiawan da kuma Allah subhanahu wataala yake katabar Allah da wuri salatu bi ajin darajar Allah wa rabbika jili rubuta maka darajoji 100 a cikin aljanna ke da kanu ko wata daraja da irin wata kai tsakanin sama da ƙasa wa man samira ala ta'a wa diya kuri wajen bin Allah katabar Allah da wuri 600 darajar Allah ya rubuta maka darajoji 600 ma bayan darajoji kuma bayan ajumul ardina ila man da ardina ita hakika tsakanin kowace daraja da yar uwarta ya kai tsakanin taurarin sama da kuma ainihin ƙarshen ƙasari wanda ya haƙuri kuma bisa tsoron a saƙon Allah ya zama bai aikata ba to Allah zai rubuta masa darajoji 500 tsakanin kowace daraja da yar uwarta ya kai tsakanin zammai da ƙasari wannan hadisi yana nan a cikin Jami'ul Tirmidhi na Imam Suyuti juz'i na biyu حديث من لمبا جبو بيارد الأرياء مثل سنة الوقت وانا كان أنا من المهم منشن حقولي وتنسياي وصعب الله نعم نعم سوى الآقا واتباب واسكوا وانا الدرجة تكياي وصعب الله في الأمرار وصباين الله مصمت قصورا الله ودونو من دوك الشن حقولي وزنبين الله بيهو عبو أن تتنازم الله بيباوي جرم dan wato soyayyar Allah dan ba kuna dan Allah ne da yawa kawai dan mutum dai a ce da ya dai kawai ya aikata wasu ba suna yi ne a ciki akwai riya amma hakuri wajen kiyaye wa sabon Allah idan mutum bai aikata ba to wannan yana da cikin mafiya a daukar halaye annabi sallallahu alaihi wasallam wani sahaba ya tambaye shi wannan aiki zai yi shiga aljanna a ce sai ya ce masa ittaqillaha hasma kunta ka ji tsoron Allah a duk inda kake kar ka taba masa to wannan asadiri ne kenan wa sadiqina da kuma masu gaskiya wato masu gaskiya cikin imani da suka ce sun yi da Allah to sannan ya zama wannan imani da suka faɗa cewa sun yi a kan harshen su ya zama an sun aikata shi da gaske sun aikata aiki irin na imani a aikace to wannan su ne masu gaskiya da aiki ne sun aikata gaskiya a bakin su kuma sun aikata gaskiya a aikace ya zama to wato mutum bakinsa ba zai faɗi ƙarya ba ko yaushe gaskiya zai faɗa sannan ya zama kuma dukkan da zai yi aiki aikinsa ya zama ya yi daidai da abin da bakinsa ke faɗa kada ya zama bakinka kana faɗar gaskiya amma kuma a aikace kuma kana aikata ƙarya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alaikum bisilik fa inna silika yahdi ila albir fa inna albirra yahdi ila aljanna lalle ina horon ku da yin gaskiya da kuma hakika gaskiya tana shiryarwa zuwa ga bin Allah shi kuma bin Allah yana shiryarwa zuwa ga shiga aljanna wala yazalu sadaqa wala yazalu rajulu yasduqu wa yataharra sadaqa hatta yatama inda Allah yusdika mutum ba zai gushi ba yana yin gaskiya kuma yana kirda da gaskiya cikin dukkan ayyukan da dukkan dukkan har sai an rubuta shi a kuma Allah cewa shi ne gaskiya ne wa iyyakum wal kadhib kuma tsartar da ku da yin ƙarya mu tiyaye ƙarya فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ومن شو عيسي يين أريا كنا كيف تنزوها كعيكة فاجل شي شو ما فاجل شي ينا عيك ينا كيف تنزوها كوتا وإن ولا يزال الرجل يكذب ويتهرى الكذب حتى يكذب عند الله كذابا متن بني كشي بينا يين أريا ينا عيكة كأريا أتين زرتك نصد عيكة فاشي سيارو بتاشا أقول الله شو عشي بقريب شي إذن كو متن هل أرو بتاشا أقول الله شو بقريب شي to wata gaskiya kuma daga baya ko yayi ta bala ta amfani shi ba Allah ya ce mu wal qanitina da kuma su ba su yin Allah wal munfiqina da kuma masu ciyar da dukiyar su domin Allah wa kuma su yawan yin sadaka wal mustaghfirina bil ashar da kuma masu neman gafarar Allah min ashari a lokacin suhur wato kamar dai lokacin suhur ne ke zauna ya kai istighfar da yawan ambaton Allah ba dan kuma ba aka keɓanci wannan lokacin da ambato sai saboda a wannan lokacin lokaci ne wanda yawancin mutane suka rafkana da shi kuma lokaci ne wanda bacci ya fi daɗi daidai lokacin yin so kamar wato daga kamar karfe 3 zuwa 4 alfajir kenan lokaci ne wanda bacci ya fi dadi kuma wato wannan sufofi da aka ambata guda kamar 6 cewa as-sadirina was-sadiqina wal-qanitina wal-muqina wal-mutaqina bil asar sufofi guda 5 to dukkan su ubangiji yayi adadi da wau as-sadirina sai aka ce was-sadiqina wato da masu hakuri da masu gaskiya da masu bin Allah da masu ciyar da dukiyarsu masu yawan sadaka kenan da kuma masu yawan istighfar to an ce malamai suka ce wannan yana nuni da cewa kowace siffa daga cikin wayannan sifofin tana tsayawa ne akan kanta wato da zatinta da kowace daga cikin mutum ya rike ta ta zama halinsa to insha Allah zai zama daga cikin waliyan Allah wato zai zama daga cikin bayin Allah ya rike idan mutum ya rike siffa kowace guda ɗaya mutum ya rike ta ya ita kan ai to insha Allah za ta sama masa yardar Allah amma da a ce ba wawu annabi a tsakani kamar mutum kamar fa da a ce ubangiji cewa yayi attabi'in as-sadiqin al-munfiqin al-mustaqfirin bil asar misali ba tare da an sa wawu a tsakani ba to mutum ba zai zama salihin bawan Allah ba har sai ya hada dukkan sifofin nan baki daya to fadar kuma al-asar din da aka yi wato bil asar cewa lokacin suhur to wannan kuma ya faru ne saboda Allah madaukakin sarki wato rahmatu tana saukowa a daidai wannan lokaci kamar yadda ya zo a cikin hadisin yanzu hadisin shi ne kamar haka inna Allah azza wa jalla tadawwala ala ahli hadisin akwai shi a cikin sahih bukhari da sahih muslim cewa Allah madaukakin sarki yana saukowa da ta dace da girmansa da jalalarsa wato a daidai sulusun karshe na dare idan an raba dare kashi uku to a kashi ɗayan ƙarshe to shi ɗin ma'ana kashi ɗayan ƙarshen shi ma kuma a ƙarshensa Allah maɗaukakin sarki yana kusantowa ga bayinsa yana tambayar ina mai halmi mustaqfirin fa abtiru lahu ina mai neman gafara an gafarta masa ina mai neman wadata an wadata shi ina mai damuwa an yaye masa ina mai wata buƙata an biya masa a daidai wannan lokacin ubangiji yana gwanjan rahamarsa ga bayinsa yanzu da aka ce za a yi zama lokaci ne na musamman bayin Allah na gari wato kamar a sami annabi sallallahu alaihi wasallam a arwato da gari kamar Abdullahi dan Umar ya ce ya kasance yana tsayuwar darare idan har wayyajan asuba ta yi to yakan tambayi bawansa wato wannan kenan malamin maliku Nafi'u yana ce masa Nafi'u lokacin suhur yayi ni ce eh kwarai ko yayi da shi kenan Abdullahi dan Umar sai ya daina sallar da yake yi sai ya zauna ya sai istighfari har sai an kira as-salatu sannan ya tashi kuma da masallaci idan kuma ya ce masa a'a da saura to sai ya tashi ya ci gaba da sallah domin su sahabbai da Allah ya alaihi wasallam ce dai wadannan suke baki dai wasu su kuma suka tsayawa rabin daren wasu kuma suka raba daren kashi uku tsayawa kashi ɗaya ba su ke sabon anan sabon na faru da su yi a tirna a Abdullahi dan Abbas sun yi cewa an umarce mu da mu tsayawa dare idan mun tsayawa dare sannan kuma daidai lokacin suhur ba da daidai al'asar nan mai istighfari 70 sun kasance sabon anan sabon na faru da su ba su tsayawa dare idan daidai lokacin suhur ya yi suka tsaya kuma su yi istighfari kamar su 70 ko fiye da haka kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce to bayan Allah wato masu gudun duniya sufaye suka ce suna cewa kun najman fa ilam tastati fa kun qamara fa ilam tastati fa kun shamsa wai ka zama tauraro idan ba za ka iya ba to ka zama farin wata idan ku ba za ka iya ba to ka zama rana dan su sufai wani lokacin haka magana su take wato a harharbe sai ka zurfafa tunani sannan za ka gano wani lokacin ma'anar mazungun wani lokacin ma kuma ko ka zurfafa tunanin idan ba su suka warware maka magana ba za ka gane ba ga wannan aka ce ka zama tauraro in har ba za ka iya zama tauraro ba to ka zama farin wata in har ba za ka iya zama farin wata ba to ka zama rana kaga sai ka ji magana kamar azumi kamar tun da ai rana ce ta fita ta fasu to ita kuma shi ko farin wata ai ya fi tauraro
zaga cewa ka zama tauraro in ba za ka yi zama tauraro ka zama farin wata in ba za ka yi zama farin wata ba to ka zama rana ma'anar magana shi ne ma'anar ka zama tauraro shi ne wato ka tsewa da ranka gaba daya ka zama mai tsewa dare baki dayansa kamar yadda tauraro kwana yake yana tafiya idan dare ya yi tauraro gaba ɗayan daren tafiya yake yi baya ƙara tafiyarsa sai daidai lokacin hudowar alfajir to ka zama haka ka zama kawai da dare ya yi lokacin ibadar ka ne kai ta ibada har lokacin hudowar alfajir ne idan ka kasa zama haka to ka zama farin wata shi kuma farin wata in ka lura in ya fito a farkon dare to kafin ƙarshen dare ya faɗi duhu ne wani lokacin kuma baya fitowa sai a ƙarshen dare ɗin shikenan kuma har zuwa da wayewar gari to wato ka tsewa rabin dare kenan in ba ka iya tsewa daren baki ɗayansa ba suka ce to in har ba za ka iya wannan ba to ka zama rana ke to shine wai in har ba ka iya bauta wa Allah cikin dare ba to da rana ɗin ka bauta masa wato ka yi azumi kuma ka ci gaba da nafilfili da karatun alƙur'ani da sauran ibadodi ka yi su da rana. Ubangiji subhanahu wata'ala a aya ta gaba ya yi ce shaida Allahu annahu la ilaha illa huwa Allah madaukakin sarki ya shaida cewa lallai babu abota daga gaskiya face shi wannan aya ta sauka ne a lokacin da wasu daga cikin manyan malaman yahudawa suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce maka ittina bi akbari shahadati fil qur'an ka zo mana da mafi girman shaida a cikin alqur'ani wallahi ta ce da lallai kai manzon Allah ne shi ne Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan aya shahida Allahu annahu la ilaha illa huwa Allah madaukakin sarki ya shaida cewa lallai babu abota da gaskiya face shi sannan kuma Allah madaukakin sarki ya shaida wato ya bayyana wa haddukan halittunsa tare da hujjoji mabayyana da kuma ayoyi annahu la ilaha illa huwa cewa babu abota da gaskiya da cancanta face shi kuma wal mala'ikatu kuma mala'iku sun shaidar da haka sun yi ikirari wato sun furci furci da haka wa ulul ilmi da ma'abota ilimi wato su ne malamai kuma har ila yau sun shaida da ta'aituwar ubangiji subhanahu wa ta'ala a wani kuma ubangiji subhanahu wa ta'ala yana cewa lakin allahu yashhadu ma anzala ilayka anzalahu bi ilmihi wal mala'ikatu yashhadu cewa lallai allah madaukakin sarki ya shaida yana ba da shaida da abin da ya saukar zuwa gare ka lakin la shirna an yi ta azalahu bi ilmi cewa ya saukar da shi ne da iliminsa wal mala'ikatu yashhadu wa mala'iku ma suna shaida wa cewa lallai kai manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam wa ulul ilmi da ma'abuta ilimi su ne malamai kenan to wannan ya isa daraja ga malamai cewa Allah madaukakin sarki ya sai ya sanya suwa masu ba da shaida ne bisa kadaituwarsa ka'iman ubangiji wato tsayayye ne wajen tsara lamarin halittunsa har kasancewarsa wato mai iko akan komai shine mai tsara dukkan lamarin halittunsa babu wani abu da zai faru ba sai yadda ya tsara bilkisti da adalci la ilaha illa huwa ubangiji ya sake maimaita la ilaha illa huwa wannan ne saboda karfafawa ga waccan faɗar da aka yi ta farko cewa babu abota da gaskiya face shi al'azizu mabuwayi a cikin mulkinsa baya buɗar wani mataimaki ko wani waziri tare da shi alhakimu kuma shi ne gwani a cikin dukkan abin da ya aikata da kuma cikin dukkan zartukan subhanahu wa ta'ala inna dina inda Allah ya cewa shi addini a wajen Allah ya zaddan addini inda Allah a wajen Allah tabaraka wa ta'ala shi ne al-islamu wa al-musulunci a wani kun Allah madaukakin sarki yana cewa man yatii ghayra al-islam dinan fa lahu kufuwan duk wanda ya zo da wani addini ya nemi wani addini a wajen Allah wanda ba musulunci ba to lallai fa lahu kufuwan Allah ba zai karɓa masa ba huwa fil akhirati min al-khasirin a ranar lahira kuma zai kasance daga cikin asarar musulunci shine shari'ar Allah wace ya aiko da dukkanin manzanninsa a kanta babu wani annabi face ubangiji ya aiko shi ne ga musulunci koda a ce shari'o'in annabawan suna bambanta to dai cewa Allah wani sarki shi kadai ne shi kadai za a bautawa to wannan kam babu bambanci a wajen dukkanin manzanni wannan shine ainihin sako da sunnah musulunci shine addinin Allah yardaje wanda Allah ya yarda dukkan addinin su bauta masa shi tun daga farkon zamani har zuwa ƙarshen sa koda a ce wato shari'o'in annabawan sun saba da juna a cikin wasu daga cikin dokokin su ko yanayin yadda ake bauta wa Allah a cikin ƙarƙashin kowace shari'a da cikin shari'o'in annabawa to haƙiƙa sun yi ittifaqi kuma wajen imani da Allah shi kaɗai da kuma girmama Allah subhanahu wataala da kuma tausayi ga dukkan abincinsa inna ad-din 'inda Allah haƙiƙa san dai cewa addini yadda ji a wajen Allah wato an ruwaito daga Abdullahi dan Mas'ud Allah ya ji cewa manzon Allah ya da mutsun Allah saboda gari shi ya karanta wannan ayar shahida Allah wa annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulu ilmi qa'imun bil qist la ilaha illa huwa al hayyul qayyum inna hu inda Allah ibn Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan ayar sai ya ce wa ana azkuru billahi hadhihi shahada indaka wa hiya li wa ja'alu indaka ya rabb wa ya ubangiji na bada ajiyar wannan shaida wannan da nayi na bada ita ajiya a wajenka domin hakika ita ajiya ce daga gare ni zuwa gare ka ya ubangiji annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya faɗi wannan wato duk wanda ya ce shahida Allah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'imun bil qist la ilaha illa huwa al hayyul qayyum inna ad-dina 'inda Allah al-islam wato duk wanda ya faɗi wannan sannan bayan ya faɗa ya ce wa ana astawjibu hadhihi shahadata indaka kuliya ni wani asir indaka ya rab mutum ya faɗi wannan to a ranar alƙiyama Allah mai sarki zai sa a kiran sa yace ya kai bawa na hakika lalle kana da wani alƙawari ko kuma wata ajiya a wajena ni kuwa ni ne na kowa cancanta da cika alƙawari dan haka ya koma na ikuna ku kai shi aljanna sai mutum ya je shiga aljanna hadisi ne ingantacce akwai shi a cikin Jami'ul Kabir a juz'i na daya shafi na 820 ta hanyar Abdullahi dan Mas'ud kuma Abu Shaykh ne ya rawaito shi ta hanyar Abdullahi dan Mas'ud saboda haka lallai wannan wata falsafa ce mai girma wacce ya kamata mutum ya riƙe ta wani daga cikin magabata ana kiran shi Galibu dan Kahadan Galibu bin Kahadan yace na kasance wata rana na yi tafiya sai na sauka kusa da a Amashi shi kuma almajirin Abdullahi dan Mas'ud almajirin sahabbai shi a Amashi yana da wani babban malami ne da ilimi to yace na yi tafiya sai na sauka a kusa da ɗakin sa aka mun makoki yace cikin dare sai na ji shi ya karanta wannan ayar a cikin sallar ta dare ya karanta shahidallahu bayan ya taba karanta ta sai na ji yana ta maimaita inna dina inda Allah al-islam bayan ya maimaita ne da tattun ji ya ce wa hiya wa ji'atu li indaka ya rabbi wato na bada ajiyar ta gare ka ya ubangiji to shikenan a raina sai na ce bi yadda aka yi ya samu wani hadisi ne akan falalar fadar wannan addu'a ko falalar wannan aya da haka da gari ya waye sai na zo wajen shi shi galibu sai na zo wajen shi na ce ya kai a Amashi ba ni labari mana game da ayar nan na ji ka faɗi wani abu game da ita yace ba ni labari mana ni ma wannan roman sun same shi sai kuma a mazu sai yace wallahi ba zan gaya maka ba sai dai in ka sai dai ka zauna nan tare da ni har sai ka shekara guda da su kuma magabata saboda kwaɗayi lada irin nasu yace shi fa a lokacin shi galibu ɗin ɗan kasuwa ne kayan fatocin nasa ma har an riga an yi gaba da shi an yi margaba da shi yace amma sai na zauna ni kuma saboda kwaɗayin samun wannan ladan ita sai na zauna a wajen shi sai da na shekara guda cir ranar da na cika shekara sai na ce to a karwa kallahu yau shekara guda ta cika sai a gaya min wannan abu da shi kenan sai ya ce to Wa'ilu ya bani labari shi kuma daga Abdullahi dan Mas'ud ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya maka duk wanda ya karanta wannan ayar shahidallahu dinnan har zuwa inna dina inda Allah al-islam ka dai ce Allahu bani asabuka hadhihi shahada wa hiya li inda Allah wa ji'at kuma tin yafa wannan to a ranar alkiyama ubangiji zai kira shi a gaban dukkanin mala'iku ubangiji sa a kira shi ce ya mala'iku na wannan bawan nawa ya bani ajiyar kalmar shahada da ni saboda haka ku sheda na gama ta maka ku kai shi aljanna wa maktarafan da zina kutu kitaba waɗanda suka waɗanda aka ba wa litali wato yahudawa da nasara ba su saɓani ba cikin addini wato ya zarto wasu sun imani wasu sun kafirci illa min ba'di ma ja'ahum ilm face sai bayan da ilimi ya zo musu ilimin sanin Allah cewa sun san Allah shi shi kadai yake to sai bayan da wannan ilimi ya zo musu sannan kuma suka saɓani wasu suka kafirta wasu suka zauna a kan imani bagayen bayan saboda hasada da ke tsakaninsu wato saboda gaba da hasara da ke tsakaninsu sai ya zamto in kana gaba da mutum ko ya faɗi gaskiya ba ruwanka da wannan gaskiya in dai wani ne ya faɗi ta to da saboda wannan sai ya zamto wasu suka kafirci wasu kuma suka yi imani sai ubangiji ya ce wa man yakfur bi ayatin llahi wanda ya kafirce wa ayoyin Allah fa inna llaha sari'ul hisabi to kan ji cewa shi Allah mai gaggawar hisabi ubangiji a cikin wata ayar a gaba ya faɗa cewa kuma amurka ta ila kalamin birbatar lamar alkiyama bai kasance ne mace kamar kyautawar ilu aka zai ubangiji zai sace alkiyama da aka ubangiji da gaggawar yin hisabi a wani a cikin hadisi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ubangiji zai gama hisabi kamar tsakanin wato daga hudowar rana zuwa hantsi kafin rana ta yi zawali to kamar haka a cikin ayar alkur'ani kuma har ila yau ubangiji ya ce fi yawmin karin kitabu kuskina arbaqan ubangiji zai hisabi ne a wani wuni wanda tsawon sa ya kai kamar misalin shekara dubu hamsin a wani kuma ya ce ka arziki sanatin da mata uku kamar shekara dubu daga abin da kuke kila yau saboda haka kowa zai ga nisan tashin alkiyama ne gwargwadon aikinsa gwargwadon haka mutum zai ga nisan wannan wuni wasu za su gan shi kamar mai fi kyautawar ilimi ba wasu kuma za su gan shi kamar mai fi daga safiya zuwa hantsi ba amma wasu kam tabbas sai sun ga wannan shekara dubu hamsin wasu kuma za su gan shi kamar shekara dubu ne Allah ne ya sauka da wannan Allah ya zamu su wani har suka idan wato suka yi jayayya da kai ya rasulullahi suka yi jayayya da kai wato suka fure kenan suka yi jayayya da kai a cikin addini فقل وكغيا مس اسلمت وجهي لله ديما ناميقا ويا ناميقا ويا ك الله واسو نا سلم على الله امرنا نا جاوزوا ك الله انا ومن اتبع الدنيا دو وند يبي اكن wannan addini na musulunci mun mi kalamar mu zuwa ga Allah wa qul lil ladina qul kitab kuma ka fada ga wadannan da aka ba wa litabi wa sunni yahudawa da sara ka ga musu wa ummiyina da kuma mushrikan larabawa duka ka ga musu a aslamtum shin kuma za ku miƙa wuya ne wato aslimu ku miƙa wuya zuwa ga Allah fa in aslamu idan sun miƙa wuya ga Allah sun musulunta fa qad yatalu wa raqiqa sun shirya daga kasa fa in tawallu wa in tawallu idan kuma suka mi suka juya baya gare ka wato suka juya baya ga bar musulunci ba su musulunta ba fa inna ma alaikal barak kai dai kawai ya rasulullahi abinda yake kadai gare ka shine isar da saƙo wallahu basir bil ibad ubangiji Allah shine masani ga abin da bayin ke aikatawa zai takata kowanne da abin da ya aikata to wannan aya ta sauka ne kafin ayi umarni da yin yaki bayan umarni da yin yaki kam wanda ya bijire musulunci sai a yaki shi an yi inna allazina yakfuruna bi ayati llahi kafircewa ayoyin Allah wa yaqtuluna nabiyyina bighayri haqqin wace kashe annabawan Allah ba tare da wani hakki ba saboda zalunci sai kace annabawan Allah a wata riwaya ta karatu alqur'ani ya zo da wa yuqatiluna nabiyina wato kuma suke yakar annabawan Allah da gaira hakki ta da zalunci wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qisti minan nas kuma suke kashe wadannan da ke yin umarni da yin adalci minan nas daga cikin mutane ko kuma yahudu sune yahudawa sune wanda suka aikata wannan aiki ya zo a cikin wani hadisi wanda aka rawaito shi ta hanyar Abu Ubayda ibn al-Jarrah Abu Ubayda ibn al-Jarrah ya tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullahi suwa ne ne suka fi san dana za su fi san kananan azaba a wajen Allah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sune wanda suka kashe annabi da cikin annabawan Allah yace kai sani ya kai Abu Ubayda hakika yahudawa a wani rana a rana daya da safi sun kashe annabawa 43 annabawa 43 suka tare suka kashe bayan sun yi wannan da yamma ta yi sai manya-manyan malaman su masu yawan ibada suka haɗu a waje ɗaya su 170 suka ce ya kamata mu shiga mu yi wa mutanen nan wa'azi mu je mu yi musu wa'azi bisa abin da suka yi su nemi gafarar Allah ko Allah ya gafarta mu kashe annabi ai ba karamin bala'i ba ne wayannan wato salihai mutum 170 sai suka je suka yi musu wa'azi da suka yi musu wa'azi da yamma nan ma sai suka tattara su gaba ɗaya duk suka ci sare ba suka yi suka kashe saboda wannan ne ubangiji sai ya ce fabashirun bi azabin alim ya ubangiji ya rasulullahi kai musu albishir wato ka sanar da su bi azabin game da wata azaba da za ta same su alim wato abun sanyawa raɗaɗi azaba mai raɗaɗi za ta same su saboda abin da suka aikata ubangiji subhanahu wa ta'ala sai cin gaba da fadar halayen yace ulaika allazina hasabat a'maluhum waɗannan mutane ba su ne waɗanda ayyukansu gaba ɗaya suka ɓaci duk abin da suka aikata na alkhairi kamar sadaka kamar bin iyaye kamar zumunci da sauran abubuwa dai na alkhairi da suka yi to gaba ɗaya ladan ya zubi ya ɓaci fi dunya wal akhirah a duniya da lahira dan haka bala kida ya musu da komai daga cikin wannan saboda me saboda rashin cikar sharadin sharadin shine kuwa imani ina sun rasa imani sun har sun kashe annabawan Allah da manzanninsa sun kashe kuma waliyan Allah har guda 100 da wani abu saboda haka kaga sun kaucewa hagin imani dan haka babu wannan sharadin tare da su shi yasa ayyukan su gaba ɗaya suka ɓaci suka zo shi ba su da lada ko kaɗan wa ma lahum min nasir kuma ba su da wani mataimaki da zai hana azabar Allah su same su alam tara ila alladhina yuquluna siwa min alkitab ya rasulullahi shin baka ga wadanda baka yi duba bane ko kuma baka sani bane ai ka sani ya rasulullahi ai ka kai duba mana zuwa ga wadanda suka daka bawa wani rabo daga littafi wato sune yahudawa ke dalilin saukar wannan ayar shine su yahudawa sun kasance wato idan mai rauni wani talaka haka ya yi zina daga cikinsu sai su jefe shi in mai aure sai su jefe shi har sai ya mutu idan kuma yana da wani abu na sarauta ko wani abu na dukiya ko mulki tare da shi to shi kenan sai a san yadda za a yi sai a jagu malaman yahudawa a ɗan ba su wani abu na cin hanci shi kenan in an zo tambayar su hukuncin za a yi mutu sai a yi zane shi za a yi kawai a yi mishi bulala ɗari shi kenan to kaga sun karkatar da gaskiya kenan to ana nan bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana a nan a garin Madina wata rana sai wasu yahudawa guda biyu daga cikin manyan cikin su sai suka yi zina wani ya je ya yi zina da wata saboda haka sai suka zo suna da liban ya za su ya za su sai wani daga cikin su ya ce to ai su je wajen annabi sallallahu alaihi wasallam mana ya bi su hukunci to shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam da suka zo gare shi sai ya musu hukunci da hukuncin alkur'ani cewa a ji a jefe sai suka ce a'a ai su ba su yarda ba suka ce ai sai suka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam wai ai wannan hukunci da kai mana ba daidai ba ne ka yi mana hukunci ne kawai saboda ba ka san mu annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce to a je a duba cikin at-taura mana ai haka hukunci yake har a cikin at-taura shi kenan sai suka ce to a ɗauko at-taura da aka ɗauko at-taura akwai wani babban malami a cikin su ana kiran shi Abdullahi bin Suriya ya bace to ya karanto ayar da ya karanto a taurar annabi sallallahu alaihi wasallam ya fadi wajen ka budo bu kaza ka karanta musu da ya budo wajen sai ya sa ya dan sai sai ya danne daidai wajen ayar rajab sai ya danne wajen yana cikin karatun saboda fa wato ha'inci din da yahudawa da ya zo karanta ya zo karanta sai ya tsallake ayar ya fadi ta gaban ta to a nan wajen kuma akwai abdullahi ibn salam shi ma ainihin sa babban malami ne mai ilimi a cikin yahudawa ma ba ka bar shi amma shi kuma ya zo ne ya musulunta kun annabi sallallahu alaihi wasallam cin cin sakamakon wasu tambayoyi da ya zo yawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zan tambaye wasu tambayoyi wanda babu wanda ya san amsar su sai annabi da ya zo ku yi tambayoyin yana gama faɗa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai kuwa ɗazu nan da mala'ikar jibrilu ya zo bi ya gaya mu amsar tambayoyi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya bashi amsar tambayoyi dan haka nan take sai ya shiga cikin to yana gum a lokacin da aka yi wannan waƙiya dan haka sai ya ce ya rasulullahi wannan bai yahudan ya tsallake aya ɗaya a umarce shi ya ɗaga hannunsa yana ɗaga hannu ko shi kenan sai ga aya shi kenan sai aka rasa aya dan haka aka ce aka jefe shi ne ubangiji ya saukar da wannan aya ya ce a lantar idan da jini hudu da ciyar da iftar ya rasulullahi baka yi duba bane zuwa ga waɗannan da aka ba su wani abu daga littafi su ne yahudawa kenan idan auna ila kitabillahi ana kiran su zuwa ga littafin Allah wato shine at-taura liya ko bainan dumiyi hukunci a tsakanin su kuma ita wallahi fariqun minhum sai kuma wato bayan nan sai wasu daga cikin su suke juya baya daga barin at-taura din wa hum mu'ridun kuna masu kauda kai an kubuli hukumi daga barin wato karbar hukuncin dake cikin at-taura din zalika wato wannan juya bayan da suka yi da annahum qalu saboda sun gane cewa suna cewa lanta masanan naru ai mu wuta ma mun shige ta ba za ta shafe mu ba illa ayyaman ma'dudat fa ce ɗan wasu kidaddun gunkwa kwanaki wato wai suna cewa wai nahnu abna'ullahi wa ayyubahu ai mu ƴaƴan Allah ne ko mu masoyan Allah ne mu ne wanda Allah ya muso saboda wannan fadar da suke yi shine suke ganin wai kamar cewa Allah madaukakin sarki ba zai azabtar da su ba in ma za a azabtar da su sai dai gwargwadon kwana 40 saboda kakanninsu sun kasance sun bauta wa ɗan maraƙi ne tsawon kwana 40 waɗanda suka yi lokacin da annabi Musa alaihi salam ya tafi ganawa da ubangiji ya bar su in suka cicura gwalagwalansu da kayan abin suka yi wani ɗan maraƙi sai suke bauta masa tsawon kwana 40 har zuwa lokacin da annabi Musa alaihi salam bai dawo sannan ya ƙona wannan ɗan maraƙin da shi ne ubangiji ya umarce su suka kashe junansu inda kun zaran su amma kun bita kaji kuma idan ku tuhu ila bari kun saka tudu amma kun zaru kun kai kun da bari kun fata ba dai to wayannan din sune kakannin wadannan na zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam waɗancan da aka umarce su kashe junan su shine sakamakon laifin da suka yi na bautar dan mariki to wayannan na zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam jikokin wayancan din dan haka da annabi sallallahu alaihi wasallam ya mutu gargadi da wuta sai suka ce ai mu mun shiga wutar ma bai fita kwana mana kwana 40 ba saboda iya kwana 40 ne kakannin ba suka bauta wa dan mariki to shine ubangiji sai ya ce musu wa garrahum fi dini ma kanu yaktaru wannan abu da suka kasance suna kirkira na ƙarya wato manyan shugabannin su ko kuma manyan malaman su suka kirkira suka sa a cikin addinin su na ƙarya to garrahum fi dini shine ya rudar da su a cikin addinin su dan haka irin wannan cuɗanyi na abubuwan da ba su kamata ba a ɗibo su a cusa su a cikin addini ba tare da hujja ba to wannan ba daidai ba ne yana daga cikin abin da ya halakar da yahudawa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar musu da cewa lalle za su shige ta ita wutar saboda abin da suke suna aikatawa na hasada da zalunci da kuma kin ba da gaskiya da annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ganin kamar a nan za mu dakata saboda na kuma akwai tambayoyi ko yawo nan illa Thank you. idan na fahimci mai tambayar kuma yana cewa wai shin mai gaskiyar cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi azumin kwana uku bai ci komai ba amma dai in yayi hakan shikenan ba sai yayi nauta guda ba wannan maganar ba haka take ba
na'am
ba haka take ba kwarai da gaske Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan yi haka ka yakan yi misali wato in yayi azumi ba zai buɗe baki ba ba kuma zai yi sabon gaske sai daukar wani azumi da shiki to yana yin haka sai wasu daga cikin sahabban sa gwanan Allah alaihi sun ga haka kuma sai suka fara yi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana su sai ba su hana ba sai su gaba da yi Annabi sallallahu alaihi wasallam tarana sai sai ga musu arale shi inni lasu ka ahli sahaatiku ni ho ba irin ku bane ba kamar ku nake ba domin ni na kasance ina kwana a gun ubangiji na ubangiji na yana ciyar da ni yana shayar da ni ba tare da na ci ko na sha haka a zahiri ba saboda haka suka ci haka sai suka dena saboda haka cewa mutum ne ya azumi ba tare da ya sha ruwa ba ba tare da ya yi suhur ba ya zama ya dora wani azumin to wannan baya daga cikin sunna Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wallahu a'lam mai tambaya yana tambaya game da falalarin istighfari to istighfari falalarsa ba za ka faɗi ba domin hakika cikin alƙur'ani ma akwai gurare sun kai kamar ku 23 inda Allah madaukakin sarki ya faɗi istighfari a wargun ubangiji ya ce wa Allah sai ku nuna ba ku ku yi ilayhi matiku mata'an hasanan ila ajrin musamman wa yu'tu alladhi fadla fadla a wargun ma ubangiji yana cewa ku ku sarki nuna ba ku ina ba da fara يسر السماء عليكم مدرارا ومدركم بأموال ومدنين ويجعلهم جنات ويجعل لكم أنهارا أشكونا آيوين ودع نبره عليه السلام إتي قاية متعنسة سوى قايد فرد إستغفاري كيف دنكو يوى إتي إستغفاري وبنجي جيس بي توقر مكو دروارة كسما وزي قدر مكو دروارة كأسا سننزي على البركة سبوة نكيمكو دابو تعمو بوة نكيشا واتو أمفاني من يوى من البركة وكنا أبنجي جيس بي يوى كنائعكو ya'yan su za su yi albarka kuma za su yawaita kuma arziki zai yawaita sosai gari kuma ya zo a cikin hadisi ingantacce wanda imam abu dawud ya rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa duk wanda ya yi istighfari ubangiji zai ga masa zunubansa zai yaye masa damuwarsa kuma zai azurta shi sai inda duk baya tsammani don haka Annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya ce ku yawaita istighfari da tuba zuwa ga Allah kuma hakika ni na kasance a cikin muni guda ina tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala fiye da sau 70 a wata ruwa yace fiye da sau 100 saboda haka istighfari abu ne mai kyau sosai ya kamata a yawaita shi saboda bawa ba shi da wani abu mafi cutarwa gare shi fiye da wato zunubi shi kuwa istighfari shi ne mai ainihin kankan wannan zunubi saboda haka mu yawaita istighfari ɗan uwa lallai insha Allah mun yawaita istighfari ƙasar mu za ta gyaru albarka za ta yawaita dabbobin mu za su yi albarka ko da kin mu za su yi albarka ya kama ma za su yi albarka insha Allah wallahi wa ta'ala ai ita wannan tambayar ta kusan ce ba ta da wani muhalli dalili ai ba yadda za a dauki azumi ba tare da an ga wata ba yadda za a dauki azumi ba tare da an ga wata domin kuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sumu lirqati wa abdu lirqati ku dauki azumi saboda ganin wata haka nan kuma ku ajiye saboda ganin wata to wannan shi ne abin da ake yi a cikin musulunci kuma shi azumi ba a cewa guda 30 za a yi ko guda 20 za a yi sai yadda ya wakana idan Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kowanne wata mana 29 ne shi sai dai wa in gumma alaikum idan wato an rufe a gare ku ya zanto ranar an yi hadari mai yawa ko hazo ko wani yanayi da ya sa ku ga wata ba idan to fa akmilu idan sha'ban 30 sai ku cika adadin sha'ban ya zama kwana 30 sannan washe gari kaga dole shi kuma sai a tashi da azumi sai in ba a ga watan ba ko kuma akwai yanayi na hazo ko hadari mai yawa wanda ya hana a ga watan sannan in zo shi watan sha'aban sai a kai shi fara 30 haka nan in na ramadan ne ma lokacin ajiya azumi shi ma sai in ba a ga watan ba saboda wasu dalilai sannan sai a cika ya zama kwana 30 washe gari kuma sai ya zama sallah farkon dare yana farawa ne daga tunda rana ta fadi wato kamar misali 6:40 a yanzu ne sannan kuma ƙarshen dare yana kaiwa har kamar zuwa 5:00 a yanzu saboda haka wannan adadin awoyin sai ka raba su gida biyu to daidai tsakiyar su shine tsakiyar daren kenan kaga tsakiyar daren zai kai kamar wajen ƙarfe kamar wajen 12 dare kenan na raba kamar awa 5:30 ko awa 6:00 ko awa 5:30 da rabi zai ba da kamar wajen 12 ko 12 da rabi idan kuma an raba daren kamar kashi uku kamar yadda ake cewa sulusun dare na ƙarshe da sulusun dare na farko za a kai shi kamar da kamar wajen ƙarfe 10:30 zuwa 11 sulusun dare kuma na biyu zai kai kamar wajen ƙarfe 2 haka na dare yawa to sannan daga lokacin kuma daga ƙarfe 2 na dare har zuwa huduwar alfajir wannan kuma shine sulusun dare na ƙarshe wanda ainihin hadisi aka ce Allah subhanahu wata'ala da girman sa da jalalarsa yana saukowa yana kusantowa ga bayinsa a wannan lokacin lokaci ne da in mutum ya addu'a Allah yana amsa masa in mutum ya istighfari Allah yana yafe masa in mutum ya duka wani abu Allah yana bashi daga kamar ƙarfe 2 na dare abin da ya kai har zuwa guduwar mutum wallahu a'lam yana tambaya kamar wanda kai masa aiki a matsayinka na ɗan ƙodago shi kuma ya haɗa ya hana kuɗin ka to hakika wannan yayi zalunci shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin wani hadisi ya ce az-zulmu zulumatun yawmal qiyama shi zalunci duhu ne a ranar alƙiyama duk wanda ya kasance yayi zalunci to lallai a ranar alƙiyama zai tashi cikin duhu ranar da kowa ke neman haske hasken da za ka haska ka zuwa gabanka saboda hayi sirai da shi kuma azzalimi zai tashi a cikin duhu Allah ya kiyaye kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni cewa qul azira haqqahu qabla an yusifa arabu yace ka ku biya dan kwadago haƙƙin sa tun kafin gumin sa ya bushe kana kenan wanda ya hana dan kwadago kudin sa to wannan yayi zalunci kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ittaqi da'watul mazlum ka kiyaye addu'ar wanda ka zalunta do ko inda hu hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani hijabi tsakanin ka da ubangiji duk lokacin da aka zalunci wani mutum ko wannan mutum ya yi addu'a duk arzikin ka umman nan wanda ka hana shi kuɗin kodagon ka in yace Allah ya karya ka to kana nan ko kafin wani lokaci sai ka karye shi domin ubangiji duk sanda wanda aka zalunta ya yi addu'a ubangiji yana yin rantsuwa ya ce wallahi sai na taimake ka ko da bayan wani lokaci sai na taimake ka kuma wanda aka zalunta din nan ko da kuwa kafiri ne duk musuluncin ka duk imanin ka in dai kai zalunci ka zalunci kafiri ma in dai addu'a a kanka Allah zai amsa maka kuma ya biya maka bukatar shi a kanka Allah ya kiyaye mu da ba'a amma yana magana a kan shin ya halatta mutum ya bada ransa da rayuwarsa a kan malaminsa to gaskiya babu wanda ake bada rai da rayuwa dominsa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai domin malami zai za ta iya yiwuwa ya yi daidai za ta iya yiwuwa ya kuskure yau ba zai yiwu malami ka bi shi komai da komai naka a matsayin cewa shi baya kuskure ba duk abin da ya faɗa didi ne duk abin da ya aikata didi ne ba zai yi kuma gaskiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne wanda ubangiji yace ma yanti qanil hawa in huwa illa wahyun yuha shi baya magana da sasan rai malami kuwa za ta iya yi magana da sasan rai yau saboda haka ba a faɗar haka game da malami manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne wanda ake fasanta da rayuwa sallallahu alaihi wasallam amma malami zai iya yi zai iya yi kuskure malami ka bi shi a inda yayi dide amma idan yayi kuskure wato aikin sa ya sabawa maganar sa ko kuma maganar sa ta sabawa aikin sa to sai ka kale shi ka bi fadar Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam wallahi annan zamu kira da fatan Allah an fara da wani da muke ji amma ne ba sai shi kuskure kuma Allah ya yafe mu Allah an shi dukkan ibadun mu wannan wanda da ta zo mai albarka Allah ya sa mu cikin lafiya Allah ya sa mu cikin bayin da inda yake hidawa cikin sa سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك